Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu yi bitar muhimman abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. To madalla. A cikin shekara ta 2023 mai karewa ne muka kawo muku rahoton ikrarin da kungiyar awaren Biafra da ke rajin ballewa daga tarayyar Najeriya ta yi cewar ta sami nasarar kwace wata babbar motar yaki ta sojan Najeriya. Kamar yadda wakilinmu a yankin Niger Delta Lamidan Sokoto ke cewa cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kungiyar nan ta IFOX sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IFOX dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar sa Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siaman Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IFOX yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IFOX ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IFOX kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Har-haren yan kungiyar ta IFOX dai bayanai na nuna cewa yayi jallin hasarar dimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali.
To madalla, rundunar mayakan jamhuriyar Niger ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niamey Sole Mumini Barma ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tattauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsoshin Nijar Janar Salifu Modi ya yi a farkon watan Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya, sojan ƙasa da na saman Niger suka kutsa arewacin Mali inda suka ritsa 'yan ta'adda a Hamakat, wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan Niger na rundunar Almahau 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya bada damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100, yayin da aka kama dimbin alburusai da na'urorin sadarwa. Bashiri akan al'amuran tsaro Mustafa Abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin Mali da Niger a yayin bin sawun abokin gaba.
Karin da 'yan ta'adda suke kawo ma soja Niger don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. Ka gani shi yasa sai su kawo hari su ka sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin Mali don ka gaba mai damuwa da su. Don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin, kuma soja nan Mali su kuma ba sana a nan wurin. To kenan ka ga sun samu hanya inda za su yi ta kai haki.
D duk dai cikin shekara mai karewa ne sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar suka hambarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Bazoum inda bayan kakaba mata jerin takunkumi iri-iri kungiyar ECOWAS ta kuma barazanar amfani da karfin soji akan sojojin na kasar Nijar abinda yayi tata da jijiyar wuya a kasashen Najeriya da Nijar wani tsohon babban malami a kolejin horar da hafsoshin sojan Najeriya Dr. Umar Ardo ya bayyana cewar ko kadan bai dace yayi amfani da karfin soji a karan farko ba
to ni dai ban zan amince da mulkin soja ba kuma ban amince kan cewa ayi amfani da karfi a karbi mulki ba kowanne ne amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun kwace mulki wato kungiya ECOWAS soje su kai mutu farmaki a mulkin a sojan ce su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula ban amince da wannan ba saboda abubuwa ne yawa in maganar mulkin soja ne ai Niger ba yau suke mulkin soja ba mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba kuma ba za ka je yaƙi akan ban sai me ake kira ideology da
aqida
akan aqida ba don wai aqidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi to in haka ne ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba saboda aqidoji na nan da yawa don haka wai don kai aqidan ka aqidan demokradiyya sannan wancan yace aqidan shi aqidan mulkin soja ko kuma aqidan sarautar gargajiya ne ko kuma aqidan din communist ko wani aqida shi ya san saboda in ka dubi chartar din majalisar dinkin duniya in ka dubi chartar din African Union wato kungiyar haɗa kan kasashen Africa an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta tsaye wato interference internal affairs nata wato harkar cikin gidanta ko me ke faruwa
a ƙasar London
eh
amma Dr. kwanan nan nayi magana da commissioner tsaro na kungiyar ECOWAS Dr. Ambassador
Musa
Abdulfatah Musa
eh
a lokacin yana ga mun cewa akwai yarjejeniya ECOWAS protocol da aka cimma Niger ma ta samu wannan yarjejeniyar saboda haka kamar abin da suke a Niger ba katsalan da bane
yanzu ka tambaye shi ambassador Musa kun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ECOWAS nan akwai inda aka ce ECOWAS na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne ai babu
an yi labari da sani
ai labari da sani ne waye ba mulki soja bane ba saniya ba ce bane Saniya baje kana mulkin soja sannan ka shiga labirin da sarayyo kace za ka yi demokradiya abun da kallo eh akwai abun duba
a lokacin na ga malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abun da ita bata da shi
Najeriya tana bayar da abun da bata da shi tana kuma karban abun da take da shi kuma har yanzu muna nan muna karban abun muna san abun da muke da shi
to madalla a dai shekara mai karewan ne sojojin saman Najeriya suka kaddamar da wasu jerin harhare akan ƴan ta'adda da ke sassa daban-daban da ke arewacin Najeriya kamar yadda kakakin sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapkat ya mun ƙarin bayani
an samu nasara a Zamfara tun ba ranar 30 da ya wuce ba inda aka gano wayannan ƴan bindigan kusan 70 suka bar ina ke kiranta Zamfara wato plan din shine su shiga su bar Zamfara su shiga ta Niger State da su lagiya maka ba su zama wuri daya Zamfara zai zafi sai a gudu a shiga Niger zai zafi sai a gudu a shiga Kaduna a je birnin Ware daga birnin Ware sai a shiga Zamfara haka ake a je nan a je can a je nan a je can a je nan to Allah ya sa mun dago wayan su kuma Allah ya sa an samu nasara in kana so wannan attack din ma muna da hoton su in kana so sa ai kama ka gani amma dai Allah ya sa an rage strength din su kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da yake ba wai za ta safi a ce to bari a je a kashe ɗan bindiga ba a'a yana ɗaukar lokaci dinga gani abin da suke a ganin da suke zama a ganin da suke tara mutanen su bayan an tabbatar an samu wannan information ne yayin sai kagan sai a kai musu hari kuma abin da ke faruwa kenan yanzu kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu in kana jin labarin da muke bayarwa zaka tabbata cewa ranan laraban da ya wuce mun karbo wayansu jiragen mu a Ilorin kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana federal government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki da sauran jiragen da muke dashi kaga muna jiragen da yawa sabobin jiragen kaga aikin mu zai yi sauki so ana samu nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbata ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki kaga shi chief of air staff din mu ya marshal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shi da ya kamata
a wani halin na daban kuma jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki
abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai sosai an kashe su wannan abin da zan giya maka in kana da shakka kaga kai journalist sai ka aika mutanen ku je su yi bincike harin da muka kai a kusa da Zamfara kusa da border Niger State a ranar Talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tuba din tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abu daidai ta mana sauti da kuma wakilin mu dake Najeriya da Niger sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya da fatan zamu shiga cikin sabon shekara cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali Allah tabbatar mana da dukkanin alheran da ke cikin ta